sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Binta Sulemani ya ce tare da Ibrahim Ta'almasi Garba da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi. A yau Litinin 14 ga watan Nuwamban 2022. Bayan labaran duniya kashi na farko, za ku ji cewa 14 ga watan Nuwamba rana ce da Majalisar Dinkin Duniya ta ware domin wayar da kan jama'a game da ciwon suga wato diabetes da kuma illolinsa. Muna kuma dauke da shirin zauren matasa wanda Nasiru Adamu Elhikaya ya shirya kuma zai gabatar. Da kuma shirin jaridin Najeriya. Amma kafin nan, ga Ibrahim Ta'almasi Garba da halin da duniya take ciki.
Assalamu alaikum masu saurare da fatan an tashi lafiya ga labaran. Wani bam ya tashi a wata sanadiyar hanyar bi da kafa a birnin Istanbul na kasar Turkiya jiya Lahadi ya halaka mutane akalla shida ya kuma raunata wasu gwammai sannan ya sa mutane shekawa da gudu yayin da wuta kuma ta tashi. Wani faifan bidiyo da aka saka a yanar sadarwa na nuna motocin daukar majinyata da motocin kashe gobara da kuma yan sanda a wurin wanda ke layin Istiklal wanda kan yi cunkus da jama'a musamman ma yan yawon bude ido da mutanen da ke wajen. Sannan ga jerin shaguna da wuraren cin abinci a gefe. A wani bidiyon kuma ana iya jin wata babbar kara ana kuma ganin wuta yayin da masu tafiya da kafa ke ta juyawa suna ta gudu. Shugaban Turkiya Recep Tayyip Erdogan ya kira tashin bom din wani hari na rashin imani sannan ya ce za a hukunta waɗanda suka aikata. Baya ga mutane shida da suka mutu din, Erdogan ya ce wasu kuma 53 sun ji raunuka bisa ga bayanan da ya samu daga gwamnatin Istanbul. Jami'an gwamnatin Ukraine jiya Lahadi sun fara tura kayan abinci da ruwa da kuma magunguna zuwa birnin Kherson na kudancin kasar kwanaki biyu bayan da sojojin Ukraine suka shiga headquarters yankin mai matukar tasiri wadda Russia ta kwace a farkon yakin sannan kuma yanzu ta gudu ta bari. Sama da rubu'i uku na mazauna birnin Kherson masu yawan 300,000 sun gudu daga birnin suka bar sauran mutane 75,000 waɗanda suka sha fama da mamayar Russia kafin sojojin Russia suka janye makon jiya sannan sojojin Ukraine suka kuma fara shigowa. Sojojin mamaya na Russia da ƴan koransu sun yi duk abin da suke iyawa su matukar wahalar da mutanen da suka rage a birnin a tsawon kwanakin da aka yi ta jira, jira na tsawon makonni, jira kuma na tsawon watanni a cewar wani hadimin magajin garin Kherson Roman Kolovia a gidan talabijin na kasar. Yan jam'iyyar Democrat a Amurka za su zama masu wani dan rinjaye a majalisar dattawa lokacin da majalisun dokokin tarayyar Amurka za su fara zama a watan Janairu. To amma zuwa jiya Lahadi ba a san jam'iyyar da za ta fi tasiri a majalisar wakilai ba kwanaki biyar bayan zaben da aka yi a makon jiya. Yan Republican waɗanda ke da kujeru 211 zuwa yanzu sun sha gaban yan Democrat masu kujeru 204 zuwa yanzu a majalisar wakilai yayin da har yanzu ake ci gaba da jiran sakamakon zaben kujeru 20 a kokarin kowacce daga cikin jam'iyyun biyu na samun rinjaye da kujeru 218 a majalisar mai adadin kujeru 435. Akasarin masu fashin bakin siyasar Amurka na hasashen cewa bayan kammala tantance makomar sauran kujerun da yiwuwar jam'iyyar Republican ta yi rinjaye da dan adadi kalilan kamar 219 haka, ita kuma Democrat ta samu misalin 213 wanda hakan ya yi matukar gaza adadin da shugabannin jam'iyyar Republican suka zaci za su samu a baya.
To nan ba da jimawa ba Ibrahim zai kama da labaran duniya kashi na biyu. Amma kafin nan 14 ga watan Nuwamba rana ce da Majalisar Dinkin Duniya ta ware domin wayar da kan jama'a game da ciwon suga wato diabetes da kuma illolinsa. A cewar Majalisar Dinkin Duniya, kowane mutum daya cikin 10 na dauke da wannan cuta. Daga Maiduguri ga wakilin murya Amurka Haruna Dodabiu da karin bayani.
Ranar 14 ga watan Nuwamban kowace shekara rana ce da Majalisar Dinkin Duniya ta ware a matsayin ranar masu fama da ciwon siga da ake kira diabetes, wanda akan waye da kawunan jama'a duk faɗin duniya game da illolinsa. Akwai da kimanin mutane fiye da miliyan 5,377 da ke fama da wannan cuta na siga. An kuma fara gudanar da wannan biki ne a shekarun 1921. Wata ƙididdiga na Majalisar Dinkin Duniya na nuna cewa mutum ɗaya cikin mutane 10 suna fama da wannan cuta na siga. Dr. Babaga Nawaro shine shugaban asibitin koyarwa da ke garin Damaturu.
Misali, abin da yake kawo larurar ciwon sukari, wato ainihin jikin dan adam ne ba zai iya sarrafa ainihin wato sukarin jini da ake cewa glucose ba, wanda da shi mutum ke rayuwa, ko kuma bangarori na jikin dan adam suke gudanar da ayyukansu yadda Allah ya halicce su su yi. Na ɗaya, akwai nau'i na farko na diabetes, wanda ana cewa type 1 diabetes, ko kuma ciwon ko larurar sukari nau'i na ɗaya, wanda jikin ne yake fama da ƙarancin sinadarin insulin. Nau'i na biyu kuma ko type 2 diabetes, shi kuma wato sinadarin jikin ne yake samun matsala wurin insulin din baya samu yayi aiki kamar yadda ya kamata a bangarorin jikin mutum.
To likita, ana samun waraka daga wannan ciwo ko kuma sai mutum wanda Allah ya wadin sa?
Akan iya warkewa. Misali, idan mace da take dauke da juna biyu ta kamu da larurar ainihin ciwon sukari, wanda yake na mata da suke dauke da juna biyu, kuma type 2 diabetes din nan, wato da muka yi bayani na cutar sukari, wanda yawanci abin da ke kawo shi, misali kamar kiba da rashin motsa jiki da cin waɗansu nau'ukan abinci da yake sa kiba a jiki, so mutum ya dage da magani da kuma ainihin motsa jiki da samu ya rage kiba da sauransu, to wani lokaci shekara ko ba magani a likitoci sukan iya dan barin mutum baya kan magani, saboda amma ana duba shi akai-akai.
Kamar Afrika, ina ne suka fi fama da wannan cuta?
Yanzu haka dai, alkaluma daga Majalisar Hukumar Lafiya ta Duniya na nuna cewa, misali, mutane kusan miliyan 24 ne suke fama da wannan larura ta ainihin ciwon sukari a nan Afrika, nahiyar Afrika Kudu da Hamadar Sahara. Kuma ana ga cewa wannan adadi zai iya ba mamaki ya karu zuwa kusan miliyan 55 a shekara ta 2045. Kuma a shekarar da ta gabata, alkaluma na nuna cewa kusan mutane 416 ne a ainihin nahiyar Afrika suka rasa rayukansu saboda wannan larura ta cutar sukari.
To likita, kamar wannan cuta na iya haifar da wani cuta daban?
Matsalar cutar sukari shi ne, kan iya, idan ba a tsaya a yi maganinsa ba, zai iya haifar da misali cutar hawan jini. Ciwon larurar sukari da na hawan jini kamar da mai, kuma yakan iya kawo matsaloli kamar ciwon zuciya, ko kuma yakan iya taɓa koda ya kawo larurar koda ko gazawar koda. Abinda ana cewa diabetic nephropathy, yakan iya kawo matsalar ido, ainihin wato diabetic retinopathy, ko kuma jijiyoyin ido da suke kai saƙo zuwa ƙwaƙwalwa su samu matsala.
To, ko tiya masu yake da wannan cuta ke ji ne game da illolinsa?
Sunana Malam Aliyu ne. Gaskiya, ya kamata gwamnati da dadewa yanda take ma sauran masu cuta kamar HIV, kamar tarin fuka da ake tallafa musu, ya kamata a tallafa masu ciwon siga, saboda ciwo ne mai wahala, mai damuwan jiki.
Wurin kenan da ke dauke da cutar sigari ke kira ga gwamnatin tarayya da ta kawo masa dauki game da irin wannan matsala da suka samu kansu ciki. Haruna Dauda, Biyu Muryar Amurka, daga Maiduguri a Najeriya.
Madalla, an gaishe ka Haruna Dauda Biyu. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na Muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Ibrahim da labaran duniya kashi na biyu.
A ƙarshe, hukumar zaben jamhuriyar Niger ta yi bitar ayyukan rijistar da ta gudanar a watan Oktoban da ya gabata a wasu ƙasashen waje, a ci gaba da shirye-shiryen zaben mutanen da za su wakilci 'yan ƙasar ta Nijar mazauna ƙetare a Majalisar Dokoki. Hukumar ta Seni ta ce ta gano cewa yau mutanen da suka yi rijistar a wannan karan ya ninka na shekara ta 2015, saboda haka nan da 'yan kwanakin da ke tafe za ta tace kafin ta wallafa sunayen mutanen da suka cancanci samun katin zaɓe. Wakilin Muryar Amurka a Yamai, Sulaiman Munibarma, ya aiko mana da ƙarin bayani.
L'enrôlement de ces Nigériens de l'extérieur a démarré le 15 octobre 2022.
Shugaban hukumar zaben Niger Metro Isa Kasunna kenan lokacin da yake yi wa manema labarai bitar ayyukan rajistar da hukumar ta gudanar daga ranar 15 zuwa 30 ga watan Oktoban 2022 a kasashe 15 waɗanda suka hada da Algeria da Benin da Burkina Faso da Cameroon da Côte d'Ivoire da Ghana da Mali da Nigeria da Morocco da Senegal da Chadi da Togo da Belgium da Faransa da Amurka. Yana mai cewa an yi komai ba tare da wata matsala ba a yayin gudanar da wannan aiki na shirye-shiryen zaben mutanen da za su wakilci 'yan Nijar mazauna kasashen waje a Majalisar Dokokin Ƙasa. Mutane sama da 200,000 ne suka yi rajista a tsawon waɗannan makonni, abinda ke nuna alamun yadda 'yan Nijar mazauna ƙetare ke ɗaukan wannan zaɓe da muhimmanci. Malam Nafi'u Wada shine kakakin hukumar Seni ta ƙasa.
Mun rubuta mutum 227,289 kenan. Akwai ci gaba sosai a waga shekara, tunda an ka diba a rubutu na shekara 2015 mutanen da aka rubuta mutum 404,484 kenan, ya hauda da mutum 222,805.
A nan gaba kaɗan hukumar za ta gudanar da ayyukan tace sunayen mutanen da suka yi rajistar kafin a wallafa takardun jerin sunayen waɗanda suka cancanci samun katin zaɓe.
Don saboda tana yiwuwa akwai wanda tuni sun yi rubutu a nan kuma suka je can suka yi rubutu.
Tun a watan Disamban 2020 ne ya kamata 'yan Nijar mazauna ƙetare su halarci luhunan zaɓe, wato lokaci guda da 'yan ƙasar na cikin gida, domin kaɗa ƙuri'ar zaɓen shugaban ƙasa da na 'yan majalisar dokokin ƙasa. Sai dai hakan bata samu ba sakamakon annobar koronar da ake fama da ita a wancan lokaci. To amma ganin yadda ƙura ta lafa a mafi yawancin ƙasashen duniya, yasa hukumar Seni ta fara yunkurin shirya zaben da zai ba su damar turo mutane 5 da za su wakilce su a majalisar dokoki kamar yadda dokokin ƙasar Nijar suka yi tanadi.
A gaida Sila Barma.
Da Ibrahim Kalmasi Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Masu sauraro, kafin mu kai ga shirinmu na gaba, bari mu shakata da wannan. Tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC, inda muke watso shirye-shiryenmu a kan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraronmu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5. Baya ga haka, a kodayaushe ake so za a iya zuwa shafuffukanmu na intanet a voahausa.com, muryaamurka.com ko kuma sashen hausa.com don samun labarai da dumi-duminsu. Yanzu kuma sai shirinmu na zauren matasa.
Zauren matasa. Masu sauraro barkamu da dawa sabon shirin zauren matasa na VOA da ke tabo abubuwan da ke cewa matasan tuwa kwariya da hanyoyin da za mu magance kalubalen da ya hada da yaki da jahilci, shan miyagun kwayoyi, bangar siyasa har ma da masu shiga satar mutane. Shirin na jihar Sokoto arewa maso yammacin Najeriya don ci gaba da tattauna da matasa kan hanyoyin bakin zare na magance kalubalen tsaro a wasu sassa na jihar, musamman ma dai isa da sabon birni inda wasu matasa da suka bauɗe kan haddasa cikas ga salama. Matasan da suka shigo zauren sun hada da activist Hassan Binanci, Musa Yahaya Muhammad, Comrade Umar Bello Da'in, Ummul Khairi Abdullahi, Abdulaziz Muhammad Asada, Aliyu Hazir Dingadi, Bilyamin Umar Nakasari, Aminu Al-Hussein Amanawa, Yakubu Abubakar da Habiba Hakimi. Ku biyo ni mu shiga zauren na matasa.
Ku kasance da shirin zauren matasa na VOA.
Matashi wani mutum ne wanda yake da daraja ko kuma mutum ne wanda ya kai wani babi na dauka ayyuka na takallifi wanda a babin shari'a ta musulunci ma alƙalami ya fara aiki akan shi a sashen dokar ƙasa. Shi ma dokar ƙasa ta ba da dama duk wani laifi da wanda ya adda shekara 76 yayi ya aikata a hukunta shi ma za a yi hukunta shi. Abin da nake ganin cewa na farko shine matashi ya kasance tun farkon fari iyaye suna da wani bangare na laifi daga cikin abubuwan da ke faruwa, don duk wanda yake da matashi ko kuma ƴaƴa ba zai so a ce ga su sun lalace ba, sun zama marasa tarbiyya da sauransu. A tun farkon fari ina ganin cewa kamata ya a ce duk wanda Allah ya azurta da samun ɗiya maza ko ko mata ya yi ƙoƙari ya san cewa ya ba su tarbiyya da ya kamata. Bayan haka nan kuma education da suwa suke ma'amala, dan ba ka ba yaro tarbiyya ba baka san suwaye yake yin ma'amala da su ba. Wanda ka shekara 10-20 kana tarbiyyantar da yaron ka cikin shekara guda ko kuma abinda ma ya kasu kai shekara guda, idan mana ya haɗu da wasu miyagun abokai domin ba shi wasu shawarwari ko kuma su bata masa tarbiyya. Anan ina nufin kamar duk wanda yake da yaro yana da kyau a ce ko kuma ƴaƴa ya kula da su ta wace hanya ya kamata a ce ya bi domin cigaban tarbiyyar su. Bayan haka ina suke kwana, ina suke shiga, ina suke zuwa, duk waɗannan abubuwa ne ya ta'allaka ga kan uwaye waɗanda ya kamata su bi waɗannan ayyukan. Bayan haka nan kuma matasa su kasance masu yin dogaro da kai, bayan haka nan kuma su kasance masu zuwa makaranta su nemi ilimi, saboda idan har babu ilimi waɗannan abubuwan da ka ji ana aikata, duk rashin ilimi yana ɗaya daga cikin abubuwan da ka haddasa su. Ko da akwai masu ilimin daga ciki kaɗan ne bisa ga waɗanda ba su da ilimi, ni ina ganin abin da zan iya cewa kenan a wannan bangare insha Allah.
Na'am, ai ina ga Aliyu Haidar Dingadi ma kamar ko ya gamsu da abin da ka faɗa ne ba mu sani ba.
A gaskiya abinda Malam Abdulaziz ya faɗa kusan haka ne. Kari akan haka shine abinda zan ƙara shine ya kamata a ce mu matasa waɗanda Allah bai kaddara muka shiga cikin wancan bazan ba, mu rungumi waɗanda suka faɗa din. Ma'ana ina nufin mu jawo su a jiki, a daina nuna musu hantara da kyama, kila ta wannan za su iya fahimtar shawarwarin da ake ba su da kuma irin yanayin mu'amalan da za a su zai sa kila su ga illan wannan abin da suke har su bari. Kari da haka kuma matasa a yi ƙoƙari a rungumi sana'a. Don mahiya abubuwan da suke kawo wa'annan matsalolin shine, tun farko mutum bai da wata harkar yi, kila sai a wani wanda suke ɗaukan nan wa'annan abubuwan za su iya zuwa da ɗan wani abu da bai taka karakare ba su gyara a yansu har su koya musu irin wa'annan miyagun ayyuka ɗin.
Bilyaminu Umar Nakasari, idan aka duba za a ga su ma waɗanda suke aikata miyagun ayyukan na da an san su. Wasu ma wasu abokan wasu ne kawai aka yi mamaki aka wayi gari suka tsinci kansu cikin wannan mugun aiki. Shin akwai yadda za a yi a nuna abokantaka irin ta da a jawo sunsu a iya nuna musu wannan abin da suke bashi da wata riba a rayuwa?
Wannan haka ne, akwai yadda ake yi. Sai dai zan dan son dan koma baya kaɗan ga magana da Abdulaziz zai wanda ya ɗauko akan iya wanda ake kallon su wannan masu shiga harkar ta'addanci kamar iya mafi yawancin su ba su da ilimi, wanda idan ka dubi kusan ma matsalan ai masu ilimi masu fi ƙarfi ko kuma sun fi yawa a cikin harkar ta'addancin nan fiye da waɗanda ba su da ilimi.
Waɗanda wato ma ba matsalar rashin ilimi ba ne kenan?
Ba matsalar rashin ilimi ba ne, saboda masu ilimi ai su suke jagorancin abubuwan kuma su suka san yadda za a yi domin kila a cimma abin da ake son a cimma, saboda wanda bai da ilimi yanzu bai san ma kila zai iya sarrafa kwamfuta ma'ana na'ura ba kenan ko kuma kila ma irin ita kanta gindiga ai duka harka ce ta ilimi wanda dole sai ma kana da ilimi sannan zaka iya amfani da su da makamantan kayayyakin da suke shiga da su wajen harkan ta'addancin su so wannan idan muka duba musamman a cikin makarantun na gaba ga secondary school akwai courses din da ake ma kira peace and conflict resolution wanda kusan wannan kamar subject ne su tun wanda aka kebe domin fahimtar da ko kuma karantar da su matasa su san menene illa harkar ta'addanci yaya kuma ta'addanci yake farawa sannan yaya yake da illa wanda kaga idan har muka ce kila masu yin shi ba su da ilimi kaga da ba a kawo shi a cikin makarantun ne domin a koyawa matasa ba sai a koma can gefe can inda suke zama a daji illa a koyar da wannan abu idan muka dawo ga maganar ka kila mu matasa muna da rawar da muke takawa wanda zamu iya cewa kila duka wanda suka samu abokanan su suna fama da ire-iren wannan matsalolin to akwai rawar da suke takawa wajen ganin cewa an magance irin wannan matsala na farko dai dole ne sai ya kasance kila kana da shakuwa ko kuma fahimtar juna tsakaninka da shi abokin naka wanda hakan zai iya sa kila idan ka gaya mai magana ko kuma ka nuna mai illan da abin yake ciki wanda haka zai iya sa ya fahimce ka abu na gaba kuma akwai buƙatar yin amfani da ilimi da hikima wajen ganin cewa ka bi wa'annan matakan don ganin kila duk abin da zaka gaya mai abin ne wanda kila zai iya saurin fahimtar da shi domin ya iya karɓar kila shawarar da zaka iya ba shi
Bilaminu ina ga yanzu tun daga gamu tare da Aminu Alu Hussein Amanawa matashin dan jarida bari mu ji me zai ce dan na san kafafen yaɗa labaru suna yin shirye-shirye shin waɗannan shirye-shirye da ake na jan hankalin matasa su zama mutanen kirki suna yin tasiri
Assalamu alaikum. Zan iya cewa maganar gaskiya suna iya yi a wani bangaren kuma ba sa yi. Domin idan ka duba kafafen yaɗa labaran su waye suka fi mu'amala da su. Suka duba cikin kashi 100 na matasa bai wuce kashi 20 zuwa 30 da suke mu'amalan ba ko kuma masu haran kafafen yaɗa labarai. A time za ka ga matasan mu sun fi kusan nutsar da kansu ne ta amfani da shafukan nan na sada zumunta na social media. Kuma a shafukan sada zumunta ma abinda zai baka haushi a maimakon su yi amfani da shafukan ta yin da ya kamata su amfane su. Sai su koma bangar siyasa a shafukan sada zumunta ko kuma yahu din nan da makamantan su. Sai ka kasa gane cewa wai menene matsalar mu matasa din nan. Zaka ga da dama daga cikin abin haushin ba masu ilimin ba ba wadanda ba sa da ilimin ba. Sai ga mutum ya ila mallaki takardar degree ko NCE ko wata babban takardar shaidar kammala babban makaranta amma ka kuma same shi shine na gaba gaba wajen aikata irin wannan matsalar. To abubuwa ne dai da suke faruwa za a iya cewa zamani ya zo da su kuma matasan mu suna da karancin tunani da hangen nesa kuma wasu lokutan za a ga laifin iyaye ne. Laifin iyaye ne na sun da dama su yi mamakin menene laifin iyaye. Saboda dama za a ga iyaye yanzu ba sa son su ga abin da ya ɓata ran tun mutum yana yaro misali har zuwa ya kai lokacin mallaka hankalin kansa na matashi za a ga abin da yake so ko yana da kyau ko bai da kyau shi suke ra'ayi matuƙar dai za su faranta mashi. Saɓanin inda aka fito kenan za a ga idan ka duba wannan matsalolin ne abubuwan ne suna faruwa. Kafafen yaɗa labarai suna ƙoƙari iyana ƙoƙari amma kuma abin da ya yi sai dai a ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Wato tasirin dai kawai yawanci matasa wasu na inda suke samun labaransu ba kafafe ne masu sahihanci ko waɗanda suka damu da ci gabansu na rayuwa ba wataƙil sai dai nishaɗi da sharhodiya ta duniya kenan.
Sosai na abin da zai baka misali yanzu idan ka dubi shafukan kafafen na sada zumunta na social media alal misali idan ka dubi wannan kafa ta TikTok za ka samu kusan kashi 80 zuwa 90 na masu amfani da su matasa ne. Idan ka dubi matasan da suke amfani da su wace irin rayuwa suke sai dai kawai ajiya ɗauko waƙan wannan mawaƙin a zuwa acting ɗinta a imamin ɗinta especially mata mace
umul keri ce ke ma dariya ko kuma ta ce ko wani suka taɓo kenan.
Maybe ya ta ce wani hutun da an taɓo ɓangaren da su.
Masu sauraro da wannan muka kawo ƙarshen shirin wannan mako godiya ga matasan Sokoto birnin Shehu da muryar Amurka da ta ɗauki nauyin kawo muku shirin. Ni Nasura da Ma'alika da na shirya na gabatar ke cewa sai wani mako. Wassalamu alaikum.
Aga da Nasiru Adamu Ilhikaya yanzu kuma Babangida Jibril zai kawo mana muhimman kanun jaridun Najeriya.
Yeah. Za mu fara sharhin jaridin ne da jaridar Daily Trust. Daya daga cikin manyan labaran jaridar Daily Trust na cewa yanzu haka 'yan kungiyar ISWAP na yankin yammacin Afirka sun dauki wani mataki da ya karo da matakin gwamnatin Najeriya na canja kudaden Najeriya, inda yanzu aka ce 'yan kungiyar ta ISWAP ba su karban naira, inda su koma karba ko amfani da takardun kudin CFA na kasashen renon Faransa na yammacin Afirka. Jaridar Daily Trust ta bayyana cewa 'yan kungiyar da ke yankin tafkin Chadi tuni suka bada umarni na hana amfani da takardun kudin na naira sai takardun kudin kasashen yammacin Afirka na CFA, wato kasashen renon Faransa. Wannan dai wani mataki ne da ake ganin na kaucewa irin hasarar da kungiyar za ta yi na kudaden da take karba daga hannun jama'a na haraji da kuma na garkuwa da mutane. Sai kuma jaridar This Day, inda ta ce yanzu haka shugaban kasa Muhammadu Buhari ya kara nanata kudurin gwamnati na cewa ba gudu ba ja da baya, sai gwamnati ta canja kudaden Najeriya da ya kama daga naira 1,500 da kuma naira 200. Jaridar This Day ta rawaito shugaba Buhari na bayyana haka a birnin London bayan da ya gana da sarkin Ingila King Charles na uku a fadarsa da ke Buckingham. Tuni dai dama shugaban kasa Muhammadu Buhari ya bayyana cewa yana goyon bayan matakin da gwamnatin babban bankin Najeriya Godwin Emefiele ya dauka na canja fasalin kudaden na Najeriya. Sai kuma jaridar Vanguard daya daga cikin manyan labaran ta na cewa ya zaka kungiyar nan mai fafutukar kare haƙƙin bil adama da kuma yaƙi da cin hanci da rashawa da ake kira SARAF ta yi kira ga shugaban kasa Muhammadu Buhari da ya hanzarta kafa wani kwamiti na gudanar da bincike a ƙarƙashin jagorancin ministan shari'ar Najeriya Abubakar Malami da zai gano waɗanda ke da hannu wajen kona wasu ofisoshin hukumar zaɓe a ƙasar. Kwanan ne dai aka kai hari ofisoshin hukumar zaɓe da ke Abeokuta a jihar Ogun da kuma Ede a jihar Osun, labarin da ya kai yawan hare-haren da aka kai ga hukumar zaben ko ofisoshinta ya haura 40 a jihohi 14 na tarayyar Najeriya tun daga shekara ta 2019 zuwa 2021 da kuma wannan shekara da muke ciki kenan. Inji mataimakin daraktan kungiyar ta SARAF Kolawale Oluwadare. Sai kuma jaridar Premium Times ake buga ta yanar gizo, jaridar dai ta bayyana cewa yanzu haka gwamnatin Najeriya ta shirya tsaf domin fara gudanar da wani shiri da zai baiwa matasa 250,000 damar dasa bishiyoyi 250,000 a sassa daban-daban na Najeriya a kokarin da gwamnatin ke yi na magance kwararowar hamada da kuma yaƙi da ɗumamar yanayi. Ministan matasan Najeriya Sunday Dare shi ne ya furta hakan, inji jaridar Premium Times a gefe guda na taron alkinta muhalli da ake gudanarwa a kasar Masar. Ƙarshen sharhin jaridin kenan, a huta lafiya.
An gaishe ka Babangida Jibril. Ta wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai a takaice.
Wani bam ya tashi a wata sanadiyar hanyar bi da kafa a birnin Istanbul na kasar Turkiya jiya Lahadi, ya halaka mutane akalla 6 ya kuma raunata wasu gwammai, sannan ya sa mutane shiƙawa da gudu yayin da wuta kuma ta tashi. Wani faifan bidiyo da aka saka a yanar sadarwa na nuna motocin ɗaukar majinyata da motocin kashe gobara da kuma 'yan sanda a wurin, wanda ke layin Istiklal, wanda kan yi cunkus da jama'a musamman ma 'yan yawon buɗe ido da mutanen da ke wajen. Sannan ga jerin shaguna da wuraren cin abinci a gefe. A wani bidiyon kuma ana iya jin wata babbar ƙara, ana kuma ganin wuta yayin da masu tafiya da ƙafa ke ta juyawa suna ta gudu. Shugaban Turkiya Recep Tayyip Erdogan ya kira tashin bom ɗin wani hari na rashin imani, sannan ya ce za a hukunta waɗanda suka aikata. Jami'an gwamnatin Ukraine jiya Lahadi sun fara tura kayan abinci da ruwa da kuma magunguna zuwa birnin Kherson na kudancin ƙasar, kwanaki 2 bayan da sojojin Ukraine suka shiga hedkwatar yankin mai matuƙar tasiri wadda Rasha ta kwace a farkon yakin, sannan kuma yanzu ta gudu ta bari. Sama da rubu'i 3 na mazauna birnin Kherson masu yawan 300,000 sun gudu daga birnin, suka bar sauran mutane 75,000 waɗanda suka sha fama da mamayar Rasha kafin sojojin Rasha suka janye makon jiya, sannan sojojin Ukraine suka kuma fara shigowa. 'Yan jam'iyyar Democrat a Amurka za su zama masu wani ɗan rinjaye a majalisar dattawa lokacin da majalisun dokokin tarayyar Amurka za su fara zama a watan Janairu. To amma zuwa jiya Lahadi ba a san jam'iyyar da za ta fi tasiri a majalisar wakilai ba, kwanaki biyar bayan zaben da aka yi a makon jiya.
To masu sauraro, da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, sai kuma da ƙarfi 4 agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi, wato ƙarfi 3 kenan agogon Ghana, za ku dosa abokan aikin mu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Ibrahim Kalmasi Garba da ya tayani gabatar da shirin, da kuma Solomon Abo da ya bada umarni, da injiniyan mu ne ni ce taku Binta Suleiman Yaro, da ke muku fatan alheri daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Huta lafiya, ma'assalam.